sun kwace passport din yi komai to wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abinda zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta a wannan fargabar a wannan wahalar a wannan duka wani abu da kike zata na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatuna na gama associate degree na gama bachelor degree na gama master har guda biyu na zo na tsora doctoral degree a gaskiya ni zan ba mu musamman mu ɗan uwa mata shawara idan kika ce dole sai ne mijin da zai iya rike miki ƴaƴa za ki aura akwai magan da har yanzu din suna iya rike ƴaƴan da ba nasu ba amma waɗanda ba ta san rike ƴaƴan sun fi yawa
ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu
zance na mata a ke gaban mu nan
sallama da kallabi Hawwa Mustafa Babura wanda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure ta kuma haifi ƴaƴa da dama amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta idan suka sake aure suka tafi da ƴaƴansu muna magana akan ƴan agola ku biyo mu domin ji ya fi sako daga cikin kalubale da mata ke fuskanta a rayuwa akwai batun kunci da yaran da suke haifa a gidan da suka yi aure da farko suke fuskanta a rayuwa idan suka bar gidan ko ta dalilin rasuwar mai gidan ko kuma rabuwa sakamakon rashin jituwa waɗannan ƴaƴan da ake kira ƴan agola da dama suna zama sanadin shiga tashin hankalin mata to ko menene ke kawo wannan matsala kuma ta yaya za a magance ta waɗannan na daga cikin tambayoyin da muka nemi amsa a hira kallabi da Hajiya Maimunatu Hayatuddin wata ƴar gwagwarmaya kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara a Kaduna
to a gaskiya babban matsalan da ke kawo irin wannan sabanin alƙawarin abun guda biyu ne waya Allah ita a bangaren ta uwa ba ta nuna ma ɗan nan da ta je da shi ya kamata ta nuna mai cewa yanzu za su shiga sabuwar rayuwa ne daga ita haishi ko ita saboda haka dole su kiyaye abin da ya saba ko ta saba a can a baya a gidan mahaifinta yanzu a nan ba haka ba ne ya kamata su ɗauki sabuwar rayuwa na taka tsantsan wani lokaci kuma uwa takan yi irin wannan ƙoƙarin nuna ma ɗanta gaskiya to amma kuma shi kuma mai gida wani lokaci da zaran an ɗan yi ɗokin kwana biyu daga baya sai ya zo ya riƙa kishi yana jin haushin wannan ɗa da ta zo da shi ko kuma ƴaƴan shi ita da ta zo ta taras sai ta riƙa nuna ma ɗan nan ƙyama ko kyara wanda a sakamakon haka ne za ki ga duk yanayi ya gurɓata an zo an samu matsaloli daban-daban akan ɗan nan
na'am to anan shi mai gidan da yayi alƙawari tun farko zai rike wayannan yaya da aka shigo da su gidan. Anan ba shi ganin akwai wata rawa da ya kamata ya taka ko kuma kila baya takawa irin waɗannan lokuta da ake samun rashin jituwa a cikin gidan tsakanin wayannan yaya da aka zo da su da wayanda aka tara a cikin gidan.
Eh ai to dama shine yake da iko ya taka babbiyar rawar da dan nan waya Allah zai samu ta goma shi saukin ana da kara to da yawa idan kika ga yaro ya tsani yaro dan uwan shi to yana farawa ne daga samun dama a gurin uban nan saboda idan uba ya jawo dan nan da kika zo da shi ko ƴaƴan nan da kika zo da su ya nuna musu cewa da su da ƴaƴan da ya haifa babu bambanci duka ɗaya ne kuma idan wani tabanin fada tsakanin su ya hada su zai fara su ya tsawatar da su ya nuna musu cewa mai laifi ya bashi laifin shi mai gaskiya ya nuna mai yayi gaskiya amma ya hana wannan abin daga wannan ranar to za ki ga an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ko da ta tarar da wata mata ne wacce take da ƴaƴa a gidan ita ma dole in mai gidan nan ya tsaya tsayin daka cewa wannan ɗan da na auro tare da uwar shi to ina so a dauke shi tankar kan cikin gidan nan matsawan ya tsaya da irin wannan to da wuya kiga a dan nan ya samu matsala a wannan gida ai duka wannan laifin na mai gida ne to yawanci mazajen wani lokaci idan suka auri iyayen da suka zo da yaya matsawan suka ga ba wani abu suka samu a gare su ba sai kuma kiga sun fara jin jiki ana da dan nan za a fake ana miki kura da hali wanda a ƙarshe in ba a yi sa'a ba sai ki ga auren ma ya sake mutuwa ka sake fita tare da ɗanka saboda ba uwa ba za ta iya jure tana ganin ana sharan ɗanta ana cin zarafinsa ba.
Haka to anan su kansu matan da irin wannan kaddara domin a iya cewa kaddara kenan ta same su a ce ga shi auren su ya mutu sun rabu da mijinsu na baya ko kuma ya rasu ga su da ƴaƴa za ki ga suna da ƙawazucin lalle cewa ko da wani auren suka yi su fa lalle lalle sai sun tafi da wayannan ƴaƴayen nasu zuwa gidan sabon mijin da suka aura inda za ki ga wasu ma dalilin rashin samun kila wanda ya amince da hakan sai ki ga sun dade ba su yi aure ba. Anan ya kike ganin lamarin ya kamata a ce ya kasance musamman ga matan da kila suna da sauran kuruciya kila ya cewa zai fito kila su je su yi aure ne kun su ce dalilin wayannan ƴaƴan ko kuma rashin samun mijin da zai dauke su da ƴaƴan ya kawo musu jinkiri na yin auren misali.
Eh to a gaskiya ni zan ba mu musamman mu ƴan uwa mata shawara saboda idan kika ce dole dole sai ne mijin da zai iya rike miki ƴaƴa za ki aura to babu ki da wani tabbacin samun namijin da zai iya rike miki ƴaƴa akwai mazan da har yanzu din suna iya rike ƴaƴan da ba nasu ba amma waɗanda ba sa son rike ƴaƴan sun fi yawa dan haka anan ita uwa idan har ta lura da cewa mijin nan yana son ya aure ta aure ne na gaskiya to kafin ta tafi da koda ɗa ɗaya ne ko biyu misali to gaskiya ta fara samun ko mahaifiyarta in tana raye ko wata ƴar uwanta ko kuma in ƴaƴan nan rabuwa ne suna da uba yana raye ta fara rufe idanta ta kauda kanta ta yi haƙuri ta je ta maida ƴaƴan nan har sai ta shiga gidan nan ta zauna ta ga kamun ludayin zaman ta tsakaninta da wannan sabon miji da kuma in akwai abokiyar zama da abokiyar zamanta a hankali idan ta gano yanayin zaman tun da dama tun a baya sun yi alkawari za ta zo da ƴaƴanta to kin ga idan ta ga zai yiwu sai ta aika ta kwaso wayannan ƴaƴa ko kuma ta ɗauko wannan ɗa domin ta ci gaba da rayuwa tare da shi idan ko ta shiga ta ga babu wannan sararin to ni shawarar da zan ba uwa a nan shine ta yi haƙuri abinda Allah ya ba ta na ta taimaki ƴaƴanta ya Allah suna gidan ubansu ne ya Allah suna gun ƴan uwanta ko iyayenta sai ta rika aika musu da taimakon da ya dace kuma tana ɗan kiran su tana musu nasiha lokaci lokaci tana sa su akan hanya sai ki ga Allah subhanahu wataala ya taimake ta ya kuma shirya yaran nan ki ga sun tashi duk wahalar da take fargaban su sha a gidan ubansu sai ki ga Allah ya taimake su wata wahalar takan zamo maɗa alkhairi so da yawa mu iyaye mukan yi haka ne domin gudun mun san irin zaman da muka yi da maza, saboda haka ƴaƴan mu za su rayuwa na wahala. To amma irin waɗannan in muka fawwala mu Allah muka yi hakuri muka ci gaba da sa hannu a hankali akan abun, sai kiga wahalar ta zama mada alheri. Sai kiga cikin lokaci ɗanƙani ɗanyen ya taso da wani hazaka da kima da ƙwazo, wanda sai kiga ba yi zato ba ya zo ya wuce waɗanda suke da gatan fiye da shi.
To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yake an bar mata a baya a fannoni da dama a nahiyar Afirka da suka hada da fannin ilimi, akwai kalilan da suka yi nisa suke kuma bada gudunmuwa ga ci gaban al'umma, waɗanda kuma suke zama abin koyi ga na baya. Irin waɗannan mata na daga cikin waɗanda suka ƙara wa kallabin mu ta mako ƙarfin gwiwa ta kai ga mai da hankali wajen samun ilimi. Ga Hawwa Mustapha Babura da ƙarin bayani.
Da na zo sai na ringa haduwa da doctors a university, wanda mata ne masu ilimi har sun yi commissiona, har suna da makarantun su manya-manya har da secondary. Suka yi ba da kwazo na, suka ce in taya su da training malaman su akan wannan bangare na a training yara ɗan ƙarana. To na zo na fara su kuma gangara ta tafi na je jigawa, nan ma ina duduba yanda harkokin su suke na ilimi ƙananan yara. Sami yana yi wa magana da gwamna da wane ne, suka ce a to ki zo ki taya mu, mu ma ki nuna wa malamanmu irin wannan fasaha yadda ake. Amma ki sai suka ce ki ba mu takardun ki na shaida kina da wannan fasaha da abubuwa. To da na zauna zan rubuta resume. Ai daga secondary school ba abinda na iya ƙara rubutawa. Layi ɗaya biyu na rasa mai zan tsara. Ga shi dai ina da skill, dai ina da experience din. Amma kuma ba ni da degree. Ba
ni kasa bayyana rubuta abin da yake kanki, abin da kike so ki rubuta. Kin san abin da zaki rubuta amma baki san yadda zaki tsara ba.
A'a, ba ni da takardar da ta nuna shaidar ina da ilimin. Saboda ban yi degree ba.
Ba certificate din da kika yi lokacin ba.
To ai certificate ba degree bane. Certificate so sai da ce ta kana da wannan dan skill din, dan experience din. Ni ba za a taba kiran shi degree ba. Training ne kai.
Amma kin ga bambancin kasar mu gida Najeriya da nan kenan.
Ai akwai bambanci. To amma kuma na yi sha'awa dan gurta haka. Dan kasa din ma na rubuta na batu wannan takarduna na shaida cewa na shahara har zan iya koyarwa malamai. Sai kuma Allah ya din na dawo, sai na ce to bari in dawo in koma in kammala at least associate degree nan da na fara. Na tsaya ba ci gaba ba. To da na dawo sai na koma college, sai na canza bangaren harkar ilimin nawa daga computer science, sai na tsallaka na koma education a 2016 fa. To a 2016 na gaya miki ina da makaranta dama ya karama da na buɗe. Yauwa, na zo na ƙarasa karatu na. To abinda zai baki sha'awa, tsarin ilimin Amerika ko ka fara ka bari shekara nawa ya ɗauke ka, inda ka bari za ka iya zuwa ka ɗora.
Ba sai ka fara daga farko ba.
To ajujuwa na kaman ajin Turanci, ajin lissafi da na fara tun shekara 5-6 da suka wuce da na tsaya. Sai wannan makaranta ta ce za mu tafi miki da waɗannan kwasa-kwasai ba sai kin ƙara yin su ba. Amma kuma ɓangaren ilimi da kika ɗauka da karatun ajujuwan da baki ba, su za a tura miki ki ci gaba. To sai ba ni damar in gama wannan dan digirin na farko a karamin lokaci. Saboda haka na koma makaranta na dauki ajujuwan koyarwa na ilimi na yara haka na gama shi a karamin lokaci. To da na gama wannan sai kuma na zo na sami babbar matsala da gwamnatin America akan kasuwanci na.
To
a 2016
haka
ta samu babbar matsala da ita gwamnatin kasar nan.
To
ina cikin aiki na sai kawai wata rana a 2016 bazan bai taba mantawa ba.
16 din
yaro na 2016 bayan na dawo daga Najeriya na dawo April ne wadana auren shi na aure Al-Hassan kenan May June July akai auren Al-Hassan muka yi atam biki gagarumin biki duka ƴan uwa suka zo
anan America
mutane da yawa sun zo sun halarci biki Allah ya rufa asiri sun tafi an gama bikin shi da kwana biyu ko uku ran an gama bikin shi Asabar Lahadi Litinin ran Laraba kawai ina kwanta ina bacci ne gidana ya tashi ya tafi sallar Asuba a'a sai aka zo aka rika buga mana kofa kamar tashin kiyama na tashi a furgice na bude window na ga wal wuta ta ɗan police wallahi na zaci wani abu ne suke so su evacuate ɗin duka unguwar a tashi haba ina bude kofa kawai suka danna mana alfa a hannu na ce ina wallahi na ne sai kawai naji an ce wai suspect sun dauki suspect na ce ne nayi ni ɗan nan da shiga uku
ba kuma hali ki magana
ba hali amma dai za su karanta maka wannan abun a ce kana da damar ka yi shiru ko kai magana ka dauki lauya an baka da lauya za a iya baka lauya kyauta an kama ka ne to kai motoci yadda kika san na kashe dubban mutane a duniya ko air drug ko air waye kamar fa a movie
ya aka kaya wannan aka kaya da wannan
to sai suka zo suka rinka min tambayoyi kala kala suka zo gidana suka bincike komai hatta daddawa sai da suka tambaya menene wannan sun zo ci da drug da wannan da wancan suka ga ba komai suka gama na ce suka ce wai we are ready to go za su tafi da ni sai na ce ku tsaya ba ku gaya min me kuka zo ba me na muku sai suka ce wai business ina na ce business ina me mai a business ina sai suka ce wai ai ana kama ni ne da tuhumar na yi amfani da business ina na kwari gwamnatin kasa na ce ni suka ce eh ni suka tafi da police station alhamdulillah nan a gida ya da masu ilimi ne da komai suka kira lauya su gajar tarihi dogon labari aka zo dai aka je kotu aka yi bincike da komai da komai kai wannan wani labari ne wanda za mu iya ci gaba a wani bangaren ba a dalilin wannan suka tsayar min da business ina da suka tsayar min da business ina na kungilar gwamnatin da nake lura da yara ana biya na amma ba wai in daina business din lura da yara ba kin gane
da yake yanzu suna da matsala da gwamnati na da matsala da ke sai suka ginga wannan alakar ki da gwamnati
eh sai suka cire wannan amma ba wai bazan yi business amma na bangaren su ban kungilar lura da yaran wayanda ba su da me ake cewa income din su bai kai ba
sai karfi
yawwa kan shari'a a kasan nan ba inda zaki iya fita ba za ki fita ba sai an gama shari'a to sun kwace passport sun yi komai to wannan lokacin ni kuma sai na ce to dama ba abinda zan yi ina so in makaranta ta bari in koma makaranta a wannan fargabar a wannan wahalar a wannan duka wani abu da kike zata na kalubalantar rayuwa haka na koma makaranta ina ta karatuna tun 2016 na gama associate degree na gama bachelor degree na gama master har guda biyu na zo na dora doctoral degree yanzu da ikon Allah da shi ne yake tsara maka rayuwarka wallahi a April din nan da na gama digiri na a April din nan na gama shari'ar kasan nan kwata-kwata a kai na aka yayi
shekaru nawa kenan
amma wajen bakwai amma sun caje ni tara like I said wannan dogon labari ne wanda a watakila wata hira ina iya zuwa in yi muku labarin.
Haka. To yanzu a cikin wa'annan shekaru bakwai din ne kika kammala kika yi wannan karatun naki?
Yes, a cikin shekaru bakwai haka Allah ya zaban mini. Ni kuma da na zauna na ce to ba zan zauna ba sun karbi passport dina ba inda zan iya zuwa an banda a cikin America ba zan iya tafiya Syria ba amma ina da business ina ina yi kwangila kawai suka dauke saboda in koma makaranta wal ina jiran ayi duka karar da za a yi ayi duk abin da za a yi aka yi aka gama ina gama da su kuma na gama karatu na yanzu dai I'm free kuma ina da doctoral degree na a Ali Sago da yake.
Lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Mu'azu da kuma Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri